Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Suleiman, inda ya fara yi wa wakilin mu Lado Salisu Muhammad Garba bayani kan irin matakai da ya kamata a ɗauka don magance wannan matsala ta ambaliya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya.
Akwai matakan da lallai an sa hannu akan za a yi su, in an yi wa'annan dinnan zai dan sauwaka wannan abun nan tsalan nan. Kamar yanzu an ce za a yi wani madatsa a gujen dasin Hausa dinnan wanda ake kira buffer dam, wanda girman sa ma ya ninka na Kamaru din, sabili da in sun sake ruwan su a can, ruwan wannan madatsan na dasin Hausa zai tare wannan ruwan, sai ke ta sakewa a hankali. In an tare kuma ka san za a yi abubuwa da yawa da shi, za a iya noma, za a iya kiwo da sauransu.
Za a daidai bisu tsofi da dutse daya.
To, sa'annan kuma in ka dubi yanayin kogin Benue, kogin nan gabaɗaya ya cika kogin. In ba an samu an yashe ba, lallai in an samu an yashe kogin Benue, wannan ɗin nan za a samu sauƙi a ambaliyan. Ruwa da yawa zai tsaya a ciki, ba zai kawo wannan ambaliyan ba. Kuma abin da aka kasa ganewa mu ci Adamawa, Najeriya gaba ɗaya, yau Allah da ikonsa in an samu sauƙin matsalan Lado Dam ɗin nan, kusan kashi 30 zuwa 40 ko fiye da haka na masifan ambaliya a Najeriya, lallai an samu sauƙinsa. Domin zan iya tunawa 2012 lokacin da muke ta fafatawa da ambaliya nan, an sake ruwan lokacin Najeriya nan 26 ga watan Agusta na 2012. Muna ta fama, makwabtanmu Taraba nan ya fi sati biyu muna ta fama a nan ƙauyukanmu, mu ɗibi mutane mu fitar da duk ai dai wahalan duniya. Ba san cewa abun nan muna cikin wahala ba,
sanda
ruwan ya wuce daga nan ya tafi, yana wucewa suka so makuka. Benue ya je cinye musu garuruka da ƙauyuka, da ya je kogi sai ya zo ya haɗu da abun nan River Niger, ya zama worst. Da ya gangara nan ne ake ta kullun lissafin ambaliyan 2012. Kaga in an yi solving na Adamawa din nan, automatically an samu sauki a wa'annan. Kamar ba a learning lesson daga abin da ke faruwa, wannan abun ya faru 2012, gashi bana 2022 ya zo ya sake abun nan. Wallahi Mallado, na fi sati biyu ina kuka a nan, in yi kuka gwamnatin jihar Adamawa ta yi kuka, amma can ba su san abin da ya faru ba. To kaga yanzu da ruwan ya wuce, kaji kukan da ake ta yi a ƙasar nan. Na sha gaya musu kuma a matakin jiha, in an kira mu ko mitin a Abuja, na sha gaya musu muddin an samu an yi solving problem na ruwan nan na Adamawa hanyar Lado din nan, ba shakka an samu solution 30 zuwa 40 ko fiye da haka na masifan ambaliya a Najeriya.
Tunda an yi fito daga Lado yana da inda zai tsaya
sosai, dole sai ya je ya haɗu da teku. Da haka duk waɗanda suke kan hanyar nan za su jikkata, mu za mu soma samun wahalan kuma. Da zarar mun soma din, maimakon da su yi tanadi na ƙaurarwa su ƙaurar hanyoyi da ya kamata su bude su bude da sauransu, amma kullum ba a nan ne son sai a zauna ana jira sai ya wuce wajenmu, ya gangara wajensu, sai kuma abun ya zama abin da ya zama.
To ranka da daktar, duba da cewa lokaci yana nan yana daga mana hannu, su gwamnati waɗanda za mu iya cewa za su iya taka rawa 100% cikin kawo ƙarshen wannan matsala, musamman gurin wannan batu gini da kai wanda za a yi a yankin ɗasin da ke karamar hukumar Fufore, wace shawara za ka ba su ne domin ganin sun yi wannan aiki cikin gaggawa?
A lai Lado, wato yanayin abun nan mutane ne kamar da na faɗa. Wannan abun nan in an yi, ka tuna fa biliyoyi da ake kashewa sanadiyar ake salwantawa sanadiyar ambaliyan nan, da an yi channeling kuɗin nan da tuntuni an gama wannan an samu sauƙin wannan abun nan ɗin nan. Sa'annan kuma in an yashe wannan kogin Benue ɗin nan, wallahi kamar da nke gaya ma amfaninsa ba nan kusa yake ba, samsam da kake tsammani ɗin nan. don sanda muka tashi muna yara jiragen abun nan ruwa suna zuwa suna tasowa daga Lagos su zo Lokoja din nan daga Lokoja su zo har nan har su wuce Garwa ana international route ne na threat kasuwanci akwai in ka je Numa akwai John Hall a inda ake kamar tashin jiragen ruwa karamin tashin in ka zo bakin kogin Benue din nan akwai kaga an samu wannan din nan bakin wannan noma da za a yi da kama kifi da za a yi za a samu saukin sufuri irin kayayyaki manya-manyan kayayyakin nan masu nauyin gaske masu bata hanya
wanda ba sai sun bi saman titi
to kaga za a kawo su ta ruwa sa'annan kuma zai rage barnan banditry kamar ko arm robbery a hanya da sauransu ai da wuya ne a samu wanda zai shiga ruwa ya je ya tare jirgin ruwa na wanda ke dauke da kaya zai wuce sa'annan kuma za a samu international trade tsakanin Nigeria zuwa Kamaru za a samu hanyoyi da yawa in shiga da yawa amfani yana da yawa mun so mu lissafa su kalailado gaskiya zamu yi ne muna lissafa su kuma ba mu kare su
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa Dr. Muhammad Aminu Suleiman da kuma wakilin ma Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba sai kuma Jule Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
Kamar wanda baya shine